بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلم الأكيد يساك هذا مو أولا يمسينا لتنين عشرين لديا ga watan Dhulqa'dati a shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 14 ga watan 8 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasin mu na 50 daidai a karatun da muke a littafin Fadlul Islam tare da sharhin sa na malam Salih Ali Sheikh. Har yanzu dai muna babi na biyu, babu wujubi dukuli fil Islam, inda mun karanta abinda malam ya mana sharhi akan ayoyi da Allah da malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambata a wannan babi. Kuma mun fara ko za mu fara yau hadisi ko in ce wasu daga cikin hadisan da malami ya ambata. Hadisi na farko shine hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda ke nuni akan wajibcin a shiga addinin musulunci, kuma a yi addinin musulunci na hakika wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sako daga Allah madaukaki. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه، متفق على صحته في لفظ الاول: من احدث في امرنا هذا. واللفظ الثاني: من عمل عملا، قد رواه مسلم في الصحيح وعلقه البخاري، وايضا في صحيحه جازما به. وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة واصل عظيم من الأصول في رد البدع والمبتدعات في جميع أنواعها. وهذان اللفظان مهمان، وكل منهما حجة في باب.
نعم. طيب. ما نميكي سيمنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. daga Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, akhrajahu yani al-bukhari wa muslim. Wa fi lafdhin aw li lafdhin: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Wannan riwayata Muslim kamar da malami ambata. من أحدث في أمرنا هذا، وندي إلي يفعلي في أمرنا هذا، ألمرنا النام وتناء الدين يفارد ما ليس منه أبن دباية تكنسا فهو رد، رد بمعنى مردود غير مقبول. Wannan fassara ce ƙuru-ƙuruta: wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kunga a cikin ayar an faɗi dinan ko shi ma a wannan hadithin fi amrina hadha, da haka duk zancen na addini ne. Idan mutum ya ƙiri-ƙiri ya faru wani abu ya bauta wa Allah da shi wanda asali baya cikin addini, to Allah ba zai karɓa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a wannan hadisi ƙuruƙu, Bukhari da Muslim suka rawaito, أو أن لفظين يأتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وندي أي كتا كان يأتي من أهدف نقوم سيأتي من عمل جزيز من بياني أكيبا سينا لغاشب وندي أي كتا عملا وني أيكي كون إلي ليس عليه أمرنا wanda babu babu umarnin mu akan sa ba mu ce ayi ba yayi fa huwa radd to shi ma wannan an mayar masa abin sa ba za a karba ba malam salih ali sheikh waqafahu allah hafiza yace hadha al hadith wani hadith muttafaqun alayh bukhari da muslim sun ruwaito shi ay muttafaqun ala sihhatihi في لفظه الأول ألفظ سنفرك من أهدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تشي سكي اتفاقي أكي معنى يد بخاري روتوش حكى مسلم ما روتوش دوان اللفظ دكا أقويشي سنيتي من أهدث في أمرنا هذا سيتي واللفظ الثاني لفظي نبيه من عمل عملا سيتي شيكما رواه مسلم في الصحيح الإمام مسلم يروي شيئاً صحيحاً وعلقه البخاري بخاري كما يروي شيئاً تعليقاً شنو معنى علقه كما تابع مني أبايا في حديث معلق دمكرا تابايا بخاري يروي شيئاً تعليقاً وعيداً في صحيحه جازماً به سننكما هل ينزو يروي شيئاً صحيح الناس shiri bukhari din har yanzu ma'ana galibi in yi ta'liqi a farkon babu yakan ce qala wani ko yace wani yace kaza to haka wannan hadithin yake ababun najshi ababun najshi an-najshi mun san najshi najshi shine mutum yana ciniki an daidaita da shi yana dabda ya fito da kuɗi ya biya sai wani ya zo ya ce na ƙara kaza ni zan saya kaza bayan an yi rukuni an karkata an yadda an sayar wannan wannan shine naji fala tanajashu wannan shine ma'anar sa shine galibi a Hausa sai a ce kyashi ba kyashi kawai kalmar kyashi wani bangare ne na shi wannan najis wannan yana da ma'anar sa sananniya a babin ciniki to a wannan babi din anan ne inda al-Imam al-Bukhari rawato wannan hadisi ta'liqan ne kika je sahih al-Bukhari ka duba babu najis yace qala ibn abi aufa yace dama ma'anar hadisi mu'allaq shine me littafi da ya rubuta littafi ya shafe farkon isnadin sa daga bangaren malamin sa shi kamar al-Imam al-Bukhari bai ambaci wani daga cikin malaman sa cewa shi ga masa wannan hadisi ba sai kawai ya faɗi sahabin hadisi kuma a ka'idar sa a cikin littafin sa ya sanya kansa ka'ida duk abin da zai ruwaito da isnadi to zai faɗi wane ne malami na shi ya ga mun sannan malamin sa wane ya ga masa malamin sa wane ya ga masa har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci yakan ambaci wannan ta'liqin imma bi sigati at-tamridi wa imma bi sigati al-jazmi ko yace ruya an wani sai fadi ya sahabi ko yace qala wani an fahimci abu yau ko kuma ya ambaci shine wanda yake nufi wa aidan fi sahihi jaziman bihi ya fade shi da rage yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya fadi sahabi shi ma yana nan shi ma zan ambata mana ga shinan ababin da yake to shi yadda yake a wancan babi na an-najis yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan yace qala ibn abi aufa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khabi'atu fi nari yaudara tana wuta ma'ana wanda ya aikata yaudara sakamakon sa shine wuta an fahimci abin sai ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kaga shi wannan lafazin shi ma nan a sahih bukhari illa dai a amana ta ilimi da malamai suke rawatuwa kuma suke magana da ita kuma shine idan kana tarbiya wajibi ka koya mutane haka idan akan itlaki akai shiru aka ce rawahul bukhari wa muslim kowa zai dauka bukhari ya rawato shi da isnadin sa ko to wancan na farkon man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu to aka rawato shi da isnadin cikakke ingantacce muttafaqun alai ba rikici amma aka ce allaqahu to ana nufin ya fadi sahabin bai fadi sauran malaman daga bangaren gefen sa ba an fahimci abin ko dama malamai sun kun san da dalibin ilimi daga cikin ku sun sani hadisi idan malami bai fadi wanda ya gaya masa shi ba shi malami ne littafi ya shafe isnadin sai ya fadi wanda ya fadi maganar can to ana ce masa menene mu'allaq in kuma can ƙarshen ne aka shafe misali ba a faɗi sahabin hadithin ba ba a faɗi wanda ya jiyo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama domin kun ga gefe na farko akwai malami mai littafi kamar Bukhari can ƙarshe kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan a gefen Bukhari ne ya shafe malaminsa bai faɗa ba ko malamai har zuwa sahabin ya faɗi iya sahabin da ya faɗi magana kuma wannan shine mene mu'allafi in kuma an faɗi tabi'in da ya ruwaito sai kawai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ana ce masa me mursal ko wannan na san dukun san wannan yau to nan muna magana ne akan hadisi wanne mu'allaq to kun ganin cewa qala ibnu abi aufa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khadi'atu fi an-nari man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd haka nan yazo a babu idan jitahada al-amil aw al-hakim fa akhta khilaf rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw khilaf ar-rasul min ghairi ilmin fa hukmuhu mardud shi ma sai kawo wannan hadithin da ya ambace shi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd lakin kuma sai bukhari ko baka samu da isnadin bukhari ya faɗi wannan ba to akwai shi dai a mu'allaqan ya ambace shi Allah ya san fahimta babu idajtahada al-amil aw al-hakim fa akhta'a khilaf ar-rasul babu ne da yake magana akan idan mai aiki wanda aka tura shi kamar mai karbar zakka ko ni babban ma'aikaci da dai aka tura ni an ce amil nan abinda ake nufi kenan kuna karanta littafin tarihi za ku ji an ce kana amila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kaza yana cikin ma'aikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza ma'ana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ko shugabanci ko dan yayi mutane sallah ko dan koya musu karatu ko dan yayi shugabanci ko makamancin wannan ana ce masa amil to sai ce amil aw al-hakim ko kuma mai hukunci ko alƙali ko mai shugabanci da za a ce an tura shi dan yayi shugabanci shi kun daga nan muka dauki muka samu sunan hakimi al-hakim wanda za a tura shi ya zama hakimi mai hukunci a wuri kaza to idan yayi hukunci khilafar rasuli sabanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ilmin ba tare da ilimi ba da jahilci sai amfani da jahilcin sa maimakon yayi tambaya fa hukmuhu mardudun to nan hukuncin da yayi za a dawo da shi ma'ana da za a zo a kawo karar sa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ko ya zalunci wani ko ya yi kaza ya kaza ko ya hukuncin da bai daidai da shari'a ba to wannan hukuncin ba daidai bane za a maida shi a wannan babu to shine sai kawo wancan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd an fahimci abu to mu koma littafi in yace jaziman bihi abinda yake nufi da lafazin qala ba tare in ko yace ruwiya anwani to shine ake ce masigatut tamridi in ko yace qala ibn abi aufa kamar da yake anan qala ibn abi aufa to shine bisigatil jazmi wato ya fade shi ba tare da nuna wani abu na tantama ya fada ko bai fada ba in ko aka ce ruya to ba wani tabbas ya fada ko bai fada ba ko amma aka ce qala to yafi karfi akan ta bangaren dai shi alal aqalla bukhari yafi nuna cewa ya tabbatar da cewa an fada din Allah ta amma fahimci wannan wannan dai kuma na san gonar malaman mustalahul hadith ne ba ta iri na bace yace wa hadal hadith malam ne sharhi malam salih al-shaykh yace cewa wa hadal hadith bi hadain al-lafzain wannan hadisi da dukkan lafuzan nan guda biyu wanne da wanne da man ahdatha da kuma man amila amalan hujjatun dukkanin su hujja ne wa aslun azimun kuma asali ne mai girma min al-usul na ginshikai fi raddil bid'i wajen mai da martani da kuma watsi da bid'o'i ma'ana duk malami in zai magana akan cewa bid'a ba yardajjiyar aba bace abu ne da ba a karbata a addini ko ba a karbata a addini za ga ai yana kawo wannan hadisin ko yawa in dai mutum zai magana akan bid'a saboda shi ne asali a wannan babu da wahala mutum ya magana akan bid'a bai kawo wannan hadisin ba shi ne abin da yake nufi da asali din in an ce asali yana da ma'anoni itlaqat aibun malaman usulul fiqh ya kai guda hudu amma wanda dai ake nufi anan shine asalin da ake gini a kansa yawa abinda aka sani wanda komai daga nan ake gino shi to shine wannan hadisi guda biyu wajen raddil bid'a wal muhdathati da kuma fararin abubuwa bi jami'i anwa'iha da dukkan irin nau'o'in su wa hadhani lafzani muhimmani mana yake wannan lafuzza guda biyun nan gaskiya masu muhimmanci wa kullun minhuma hujjatun kuma kowanne ɗaya daga cikin su hujja ne fi babin a wani babin ma'ana a wani babin wannan hujja ne la'alla wancan ba lallai zama hujja a wannan babin ba amma kowanne dai hujja ne a babin da ake magana a kai sai ce amma lafzul awwal gashi zai bayyana mana a wani babi ne kowanne yake aiki amma lafazi na farko فقوله شين فإن منذ صلى الله عليه وسلم ديس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وان دي يفارد وان أبن لبايا تكين لمرنا النام يفارد شيء تكين لمرنا ننكونا ياتي في أمرنا هذا ألمرنا النام لمري كنفي با أمرني بكو والله shi kuma annabiyu laysa alayhi amruna wanda babu umarnin mu akan sa mun gani shi kuma yana cewa umarni zamu zo mu ji didde bayani da malam zai mana akai to sai shi wannan lafazi na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu sai shi fa huwa yashmalu alladhi tada'a albid'ata ya kunshi wanda ya kagi bid'a ibtada'a albid'ata yakirkiro bid'a wa ahdatha alhadatha yafarad da fararren abu yakirkiro shi ya kago shi walau lam ya'mal bidhalika koda shi bai aiki da shi ba inda ya kirkiro to wancan hadisin lafazin farko ya shafe shi ko tunda ya zo ne akan man ahdatha fi amrina hadha nan ba idantan ma mai aikin ba wanda ya kirkiran da shi aiki kako in an munana wanda ya kirkiro maka wata hanya fa min babin aula tunda shi ba akan daidai yake ba ya kamata ai kai ko ya waje ba kai watsi da shi ka bi hanyar da yake akwai umarni akan ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce walau lam ya'mal bidhalika min wannan ko sai ce faman ahdatha alhadatha duk wanda ya kagi abu fararren abu fa huwa mardudun alaihi to amma yar masa kayan sa ba za a karba ba ولن يقبل منه بذاك بابا وهو في الآخرة من الخاسرين كما إن شئت بفوء الأخرة واللفظ الثاني لفظ نبيكما من عمل عملا ليس عليه أمرنا تشكم يسي هذا يشمل الذي يعمل ولو لم يهدث شوانا يقول شي وان لي أيكي دونفا غلن أبوه ko da ba shi kirkiro ba kaga dai babu kofa ga wani mai yin bid'a sawa'un shi ya fara ta ko kuwa yi kawai yake yi bin wani yake yi. In wani yana aikata wata bid'a akai masa nasiha malan abu kaza fa bid'a ne ba shi da asali a addini ka bar shi, sai aka kawo masa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min shay'in ayni bani na fara abun ba ko sai a ce to ai a wata riwayar manzon Allah din dai sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Kaga duk dai hujja tana nan akan sa ta kowane bangare shine abin da malamin yake so yi. Amma kuma ta bada wannan hadisin mun yi shi sosai a lokacin makai karatun arba'un an-nawawiyya anan ko kuma wasu ka'idoji da suke magana dai akan bid'a din mun yi sai da yake shekarun sun tafi da yawa ko an kai shekara ya kai biyar gabanmu da shi la'alla to la'alla wani abun in ya buƙaci a maimaita shi dangane da ka'idoji akan bid'a ma yi duk da kuma na gaji abinda malam ya kawo a nan inda muka fahimce shi insha Allah ya isa a matsayin tafsili abinda ya rage din ba wai dan bai ga damar ambatarsa ba ne ko la'alla wani abun a ambace shi in mahallinsa ya zo. Fa idan don haka al-lafzani waɗannan lafuzza biyu dalla ahaduhuma ala al-muhdithi ɗayansu ya yi magana a kan wanda ya farar da abun wa dalla al-akharu ɗayan kuma ya yi nuni ala alladhi amila bima ahdathahu al-muhdithu ya yi magana a kan wanda ya yi aiki da abinda mai fararwar ya farar. A kun gane zancen ne yawwa wa hadha al-hadithu wannan hadithi har yanzu mizanun lil a'mali fi zahiriha ma'auni ne na ayyuka a zahirin ayyukan ayyuka da ake ganin su zahiran ba na zuci ba ko domin dama ai wanda ake gani ne shine wanda zai zama ahdatha ko fi amrina hadha ma laysa min man amila amalan laysa alayhi amruna wannan mizani ne na ayyuka fi zahiriha kama anna kamar yadda hadith ibn hadith Umar hadith Umar wato ibn Khattab radiyallahu anhu innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa kulli imri'in ma nawa biyadhu hadithin innama al-a'malu binniyati aji ma kowa hadisi ko yawa to kamar yadda shi wannan hadithin shi kuma mizanun lil a'mali fi batiniha shi kuma ma'auni ne na ayyuka amma a batsinin ayyuka abin da ke ya shafi batsini kun ga shi kuma wannan wanda ya shafi me zahiri ne faman sahhat niyyatuhu fi batinihi da haka duk wanda niyyarsa ta inganta a cikin zuciyarsa wastaqama amaluhu zahir aikinsa kuma na bayyane ya miƙe dodar akan hanya ala wafqi sunnati gurgudan sunna shine ya dace da sunna fa innahu hina idin maqbulud dini to shi addinin sa karbabbe ne shine ma'ana maqbulud din ma'ana alladhi dinuhu maqbulun wanda din addinin sa karbabbe ne an fahimci abin insha Allah. Wa amma idha fata ahaduhuma ko yawa falaysa bi maqbulil amal ko idha fata ahaduhu ko na fata ahaduhuma idan ɗayan su ya kufce ba a same shi ba ɗayan su ɗaya me ko niyya ta batini ko kuma aikin a zahirin sa bai kyau ba to aiki ba zai karɓu ba addini bai karɓu ba wato addinin nan gaba ɗaya duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi sai ka gan shi ka'ida ce asali ne kun ga waɗannan hadisan sun haɗa mana da hadisin innamal a'malu binniyyati da wannan hadisin man ahdatha da kuma man amila in ka haɗa su wuri guda sun tayar mana sharuɗan nan na qabulul amal ko ko ba haka bane ikhlasi a bangaren innamal a'malu binniyyati maganar niyya ce mutaba'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin ka kai irin nasa karka kirkiro naka shi kuma ya shigo karkashin wannan man hadatha da man amila ana nan kun gari akan waɗannan asali cewa kuma su din in ka kalle su sharuɗan karbar aikin nan dukkan su shi ma fassara ce ta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ko ko ba haka ba la ilaha illa Allah magana ce ta abautawa Allah shi kadai kar ai shirka da kowa in aka rasa ikhlasi to an yi shirka saboda an yi riya riya ko shirka ce ta bata aiki ko ba haka ba ba a yi la ilaha illa Allah yadda ya kamata in kuma aka yi bid'a to ba a yi muhammadur rasulullah shi yasa duk mutumin da ya yi bid'a to babban abin da ya ji ne ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilin ka tambaye shi zai ya haka bayan mu ne muka fi son manzon Allah kullun zancansa su ne masoya annabi to amma ya ki yadda da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta ishe shi ga aljanna shi na ganin yana da wata shortcut yana da wani mutumin da yake ganin in an tambaye shi ka fi manzon Allah wancan mutumin ya fi manzon Allah zai ce a ina haba ya za a yi ai annabi fa dan shi aka duniya har haka zai ce maka dan shi aka duniya dan shi aka lahira amma kuma duk da haka ya aje shi ya bi wani mutum daban mutumin da Allah bai aiko ba mutumin da Allah bai ce zai tambaye ka akan zabaran kiyama mutumin da shi ma ta kansa yake mutumin da ba shi da tabbas mutumin da wani zai zo ma wata rami ce ya shafe shi jiya na ga wani bidiyo da ake yadawa a WhatsApp wani mutumi a Niger ya ce yanzu zamanin ma gaba ɗaya ba na shehu wani bane da shehu wani duk ya yi deletin dosu ya ce yanzu zamaninsa ne shi ya kawo da shehu wani da shehu wani duka Allah sauki Allah kyauta wallahi bayan Allah muna faɗin wannan abun ba don wata magana ta izgili ga wani ko wata tafiya ba wallahi so ake kowanne mutum ya risina ya yi tunanin tsayuwarsa gaban Ubangiji wallahi duk mutumin da bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ba maran tsohuwar wasa ba ce duk wanda bai bi manzon Allah ba wallahi ba zai shiga aljanna babu wasa a wannan zance yau haka Allah ya ga mana wa in tuti'uhu tahtadu wa ma alla rasul illa albalagul mubin shi aka aiko mana ya isar ya gama ya karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan maganar ita ma ta Allah sai ba fatasa ba isar da ita yayi addini ya cika duk abin da bai zama addini ba a wancan zamani to ba zai zama addini a wannan zamani kar ku manta maganar Imam Malik wanda kullum yana yawan nana ta da yi magana akan wannan yace man ibtada'a bid'ata yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala fa inna allaha ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا yace duk mutumin da yake kiri wata bid'a yana ganin ta mai kyau ce a aqidata ya dauka mai kyau ce to sai yace abin da yayi in ji fa Imam Malik ba in ji ni ba Imam Malik yace duk wanda yake kiri bid'a yake aiki da ita to kamar ya ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khana risala kun san me ma'ana khana risala khiyana me khiyana yaudara yayi haƙinci ya boye wani abu ya boye an ce ya isar bai isar ba ya saka ya ce wani zai zo ya faɗa daga baya in har abun nan ciko ne ga addini in ba shi za a shiga wuta to lalle idan mutum ya ce sai an yi wannan abun sannan a shiga aljanna to gaskiya ko ya faɗa ko bai faɗa ba to ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa bai isar da sako ba dan duk abin da za a shiga aljanna da shi to an gama faɗar an gama isar da shi shi ya faɗa a hajjatul wada sai ya ɗaga hannunsa ya ce ala hal ballaghta kuma ina cikin tambayar da za a yi wani abun tsoro da zai auku kuma da malamai suke ambata ya tabbata hadisi ingantacce annabi nuhu Allah zai tsaye da shi ran kiyama zai tambaye shi ka isar da sako yace eh sai a tambayi mutanen sa annabi nuhu ya isar muku sako sai su ce bai isar ba sai a dawo kansa sai a tambaye shi waye shedar ka akan cewa ka isar sai ce muhammadu wa ummatuhu sai ce annabi muhammad da shi da al'ummar sa sune shaida a gare ni cewa ni na isar to ku duba ku ga annabawa in har za a yi musu wannan duk da cewa Allah madauki ya san komai ya faru amma wannan haka za a yi shi domin kowa ya ji a jikinsa ran kiyama dan Allah wanda zai zo ya ce a bi shi ko ya farlanta wa mutane ko bai farlanta ba ko kai da kanka kawai ka zaba kace dan me za a tsananta wa mutane ne dan me za ku ta damun mutane ba a damu kowa ba amma kai ka tuna tsayuwar ka ran kiyama ka shiga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yace ayye tsaya a kansa iya shi ka bauta wa Allah da shi ko ku ka dauko wani abu daban karin wata sallah karin wani zikiri karin wani salati karin wata ibada ka ce za a samu lada ita ma a shiga aljanna ta hanyar ta to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba kamar ka ce ne ga wani abu wajibi ayi amma fa ya koyi bai isar ba kalmar ya koyi din kila ba ka iya fadacce ba amma ita ce a zuciyarka ya koyi to shine abin da Imam Malik ya faɗi yayi betrayal message shine ma'anar khana risala mun tabbata ba haka ba to Imam Malik ne yake faɗin wannan duk mutumin da yake yin wata bid'a to kamar ya tuhumu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa abinda aka ce yayi bai yi ba Aisha ko tana fadar cewa duk mutumin da yake zatan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye wani abu sai ce to faqadit tara ala Allah al-kadhib to wallahi ya kirkiri ƙarya dangana wa Allah da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu da zai koye da ya koye ayar suratul ahzab inda Allah madauki ke cewa wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha kana tsoron mutane alhali ku Allah ya cancanta ka fi tsoro wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koye wani abu a zuciyarka abinda Allah zai zo bayyana shi fi da shi da akwai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koye shi baya so a karanta da wannan wurin saboda an fadi wani abu na abinda ke zuciyarsa yana son a koye sace to duk mutumin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye wani abu to yafi kowa a duniya iya ƙarya to duk mai kirkirar wani wata bauta ko a bautawa Allah a shiga aljanna yana cewa in an yi wannan zikirin shine kadai za a shiga aljanna a ajina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama na shehu wani to hakika ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutun yace ba haka ba to dan Allah yayi wa kansa daga yau ya bayyana yace daga yau na koma dariƙar manzon Allah na bar tawani in za a iya wannan karfin zuciyar wallahi da an kyauta wa kai kowa ya aje hanyarsa yace na koma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba wanda ya ce wannan din da ake tawanan nan ta juye sunanta yau ya koma sunanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji manzon Allah ce za mu same ta a ina a qur'ani za mu same ta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka kada ka bari wani ya yaudare ka kada ka yaudaru ka tuno tsayuwarka gaban ubangiji kaman ta mabiyanka kaman ta waɗanda suke jin daɗi in ka faɗi wani abu ka tuno kiyama nan da zaka tsaya kuma tsirara ba wanda zai dauko daga cikin magoya bayan nan da mabiya da dalibai da almajirai da zai dauko wata babbar riga ya lilibe maka ita kai din kai yadda kake haka za a tambaye ka kuma zaka yi bayani akan wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shaida yana ji ya ce ai wannan abun ko bai ce ba duk zai za a bayani Allah ya kyauta mana to mu je sai yake cewa hadithin innamal a'malu mun yi wannan ko sai yake cewa wastaqama amaluhu zahiru ala waqti sunnati fa innahu hina idhin maqbulud din wa amma idha fata ahaduhuma fa laysa bi maqbulin amal idan kuwa wannan ɗaya daga cikin waɗannan ba a same shi ba to aikin sa ba za a karba ba li'annahu idza fata al-ikhlas lam yuqbal al-amal in ba a samu ikhlasi ba to aiki ba za a karba ba wa idza fata al-mutaba'atu hakanan in aka rasa mutaba'a mutun yaki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan zancen da muke yanzu misali sallah mu dauko mu yi magana sallah Allah madauki ya ce ai sallah wa aqimu sallah wa atu zakka aya kai bada to in ka tashi yin sallah na farko wajibi a sallan nan kai ikhlasi sai ka tsaya gaban ubangiji Allahu akbar ka halarto wannan ma'anar Allahu akbar Allah shine mafi girma akbaru min kulli shay'i shine sama da komai yafi kowa yafi komai yafi babanka yafi babarka yafi wata manufa da kake kira zuwa gare ta yafi duk abin duniya da kake da shi Allah shine sama da shi in aka samu wani lokaci a zuciyarka Allah baya son ka in duk duniya tana son ka kai hasara ko ba haka bane to a lokacin da kake tsayuwa gaban Ubangiji kai domin sa kada kai domin wani ya burge ka ai ka burge wani yayi ba maka shi wani ko ai kaza wani mai ibada ne wani mai kaza duk ka manta da wannan ka tsaya gaban mahaliccinka dai halice ka wannan ka samu ikhlasi to a sauran abubuwan da zaka yi na ibada da kabbarar da kai din da sauran da karatu da ruku'u da sujada wajibi ka bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallarsa yayi karatun sa kaza yayi karatun sa kaza shi sa wajibi ne ka ji girman maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwato daga gare shi to ita ce addini gare ka baka cewa a'a saboda malami na bai aiki da wannan hadisin ba sai malamin ka san shi ma ko baka san shi ba dan haka dole a aje wannan hadisi rashin sanin tauhidi shi zai kai mutun har ya fadi cewa karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su shine ke kawo fitina babu fitina da ta kai wannan maganar da kuma jahincin aqida asalinta ku fahimci wannan zancen to Allah ya tsare mu to sai ce wa idza fatatul mutaba'atu walitizamu bizahiri idan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka neme shi aka rasa mutum yaki bin sa yaki kuma iltizami shine aiki da zahirin addini a ce kai kaza ka ki ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ka ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiri kaza za ai kaza za ai sai mutum ya ce bari ya ƙara nasa akwai wata magana da Shehu dan Godiyo rahimahullah ya ruwaito a cikin Ihya Usunna ko Bayanul Bida'i cewa wani mutumi wata rana ya yi mafarki an zo ana rabon ladan tasbihi da tahmidi da kabbara wanda ake yi bayan sallah ruwaya dai ba ingantacciya ba ce amma na faɗe ta ne don wa'azi kuma ku ji cewa tana nan mallan dan fodo ya ambace ta cewa yayi mafarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai wurin sai ce shi ya ga an yi rabon ladan tasbihi da alhamdala da komai shi ba a bashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai kai kai ƙari ne shi ashe abin da yake yi kullun idan yazo tasbihi in aka ci 33 kullun nan ba nan yake tsaya ba sai yayi ƙari akai tasbihi ba zai tsaya 33 ba alhamdulillah ba zai tsaya 33 ba Allahu akbar ma ba zai tsaya 33 ba sai ya kakkara to sai mafarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan abun daga ranar ya daina yin tuba mun fahimci wannan abun idan mutum wannan kun ga dai tasbihi ai ibada ce kuma haka bane babba to amma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai duk inda ya faɗi ka'idar nan to ka tsaya iya wannan don abin da zaka hango kai bawan Allah ba wai zancen maganar lada bane abin da zaka hango shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayi kaza guda kaza in ka ƙara din abin da zaka kallo shine yanzu da ace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan shi da yace ayi uku sai kai kace bari a ƙara biyu ai dai aiki lada ne bana zancen fa wuraren da yake an yi itlaqin su kada wani ya fahimci wannan yawa akwai inda aka itlaqi kai kai tan yadda kaga dama amma wannan na bayan sallah dai wannan na bayan sallah muqayyad ne na bayan kowace sallah kar ka wuce wannan 33 domin in kai kari abinda zaka hango shine wai wannan karin biyun da kai lada kake so ko ba lada kake so ba zaka ce lada kake so to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi ya tsaya iya wannan akwai wani abu na lada da zaka iya ta yanzu misali kana tsammanin da za a lissafa ayyukan tasbihi kowa a bashi ladan sa zaka ji dadi a ce an bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya na 33 ku ga kuma an baka na 35 biyar ka kara bibiyu ka fi shi lada kana tsammanin zaka wani abu zaka fi shi lada ai ya kamata ka ji kunya ko akwai wani abu wata ma'ana dai ko da baka faɗe ta da baki ba ka hango ta tana nan a cikin ma'anar zuciyarka cewa ka rena abin da yayi kana son ka ƙara naka wannan fa ba cikin annawafilul mutlaqa wal azkarul mutlaqa ba ina magana akan ku fahimce ni duk mun san me muke faɗi yau a cikin abubuwan da suke muqayyada to ka tsaya inda aka kayyade maka tsetarewa da lafazi reni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗin wannan muka kawo hadisin Al-Bara ibn Azib ko hadisin Al-Bara ibn Azib na san dukkan haddace shi a yawan maimaita shi da nake yawan yi a wurin karatu anan wanne ne hadisin addu'ar bacci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja' wa la manja minka illa ilayka آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت دي كويا مسا وانا ببر إسر ببن درس أتكي مي فارو شي دي دو مي ميتا وشي البراء بن عازف أقبم من ذن الله فصلى فما مي ميتا كنوبا كمين دي تاشي مي ميتا واسي سي آمنت بكتابك الذي أنزلت سي سي وبرسولك الذي أرسلت memakon ya ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta al-bara bin azib da yemi ta wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wa bi nabiyyika alladhi arsalta a gaban sa aka yi a lokacin kuma ya gyara masa sai ya ce a ni ba haka nace maka abinda nace wa bi nabiyyika alladhi arsalta kada mu ce kawo da iya yi da iya fasaha da iya larabci da sai ya ce a to menene bambanci tsakanin annabi da ar-rasul ai tunda dai ar-rasul din shine annabi shine rasul to kowane ka bada ba komai annabi ba ai masa irin wannan hukunci sallallahu alaihi wasallam tunda dai irin wannan lafazin ku duba fa lafazin annabi ar-rasul madlulun sa gun mu kowa nan aka ce annabi shine ai ar-rasul ko ar-rasul kuma shine annabi min haythu dai cewa Allah ya aiko shi duk da cewa akwai technical bambanci tsakanin annabi wa rasul mun sha magana akan sa shi kuma ba sai mun tsaya kansa ba yanzu amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin ba a buƙace shi ya isar da shi ba kamar da Ibn Hajar ya faɗi yace la alla wahayin sa akai masa an buƙace shi ne ya isar da shi haka shi yasa ya dakatar da shi ya gyara masa to da ba haka bane da shikenan sai ya kyale shi to dan Allah addu'o'in da ya koya mana mu muna da tabbacin yanzu irin wadancan ne ko ba irin wadancan mai da wani zai zo ya ce to ai ba mu tabbatar ba kila wahayin akai masa lalle mu faɗa irin wannan ko za mu iya canzawa in dai muna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya akan lafazin sa shi kansa lafazin girmama shi ne in mun tsaya akan sa mutukar san mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zama lafazin da ya tsaya mu tsaya aikin da ya tsaya to mu ma mu tsaya anan shine mun yarda da shi amma in ka nuna yanzu ko malamin ka ne kake koya masa a nan yanzu ya tashi ya yi wani abu na fila misali ana yin raka'a hudu sai malami idan ya raka'a biyu ya fita sai ka tashi ka yi hudu zai dan ji wani abu a zuciyarsa ko zai ce wannan dalibin so yake min tambayi cewa ba daidai ne ba ko ba haka bane ko ku gane nan mahangar wannan kawai nake kallo to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya maka abu kaji cewa na san bai isa ba bari ka kare naka har kana jin zafi in an ce maka ba kyau Allah kyauta Allah gafarta mana to sai ce idza tabayyana zalika in wannan abu ya bayyana fal muhdathatu qismani, to ina so in sanar da kai cewa fararrun abubuwa sun kasu kashi biyu. Duk abu fararre ana kasa shi kashi biyu, muhdathatun fid dunya, fararrun abubuwa a harkar duniya, harkar duniya, muhdathatun fid dini, da kuma fararrun abubuwa a addini. Wa hadha alhadith, wannan hadithin da muke magana akai, yuradu bihi muhdathatun fid dini, abinda ake nufi da shi shine fararrun abubuwa a cikin addini, a cikin addini. An sha magana irin wannan, mun zo kan wannan, muka ce zaka ji wani an ce yanzu abu kaza a daina yin bid'a, a daina kaza, a daina kaza, sai wani ya ce to ku me yasa kuke karatu a loudspeaker, ko ko ba ka ake kawo ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau jirgi ya je haji ne, ashe shi ma bid'a ne? To malamin sai ce wannan rashin fahimtar maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da loudspeaker da jirgin sama da lantarki, ko da duk abubuwan da muke da biran nan da takardun nan ma da aka buga littafan, duka fararru ne a duniya ba na addini bane. Idan ba loudspeaker ana karatu ko ba ai? Akwai bambancin lada tsakanin mai loudspeaker da bare loudspeaker? Mun karanta haka, an taba gaya mana haka? Da aka zancen abinda za ka yi ka samu lada, shi ake magana shi ne addini. To karka kirkiro wani abu ka bautawa Allah da shi da niyyar za ka samu lada, in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin addini, wannan shi ne zance. Amma duk wani abu na addini na duniya a ci gaba, a je a kai in za a samu zuwa sama, saboda kirkire-kirkire duk a je a kai, wannan duk ba laifi. Zuba ga kirkire-kirkire nan muna yi ba? Ko in ce masu yi suna yi, in kuma masu lalaci muna ta amfani da su? Ko ba haka bane? Yau a kirkiro mana kaza a karfi kudin mu, yau a kirkiro kaza a karfi kudin mu, babu laifin kowa a wannan, duk kai amfani da su. Ka hau mota, ka hau jirgin sama, waya iri iri, yau ka canza gobe ka canza, kana da kudi kai tai, babu wata bid'a a nan wuri. Kada ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai waya ba, in kai dauki waya kai amfani da kai bid'a, wannan rashin sanin ma'anar maganar. Zancen ana magana ne a addini ba a duniya. Za mu zo mai ƙarin bayani insha Allah, akwai maganar da ya kawo nan gaba insha Allah, shin akwai wata bid'a mai kyau ko marar kyau? Ai akwai wannan irin zancen, ko akwai bid'a hasana da bid'a sayyi'a da sauransu? Me ainihin maganar malamai akan wannan insha Allah, za mu tattauna, ko da zai ɗaumu darasi shi kaɗai akan wannan insha Allah. Shine dai mun zo babin magana akan sa ɗin. سيكي سوى وهذا الحديث يراد به محدثات في الدين لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا وندي فالي ونأبو ألمرنا النامو وقوله في أمرنا هذا ألمرنا النامو ون فقال نيني يجي إشارة دواغ ليش يعني به الدين ينا إشارة دواغ الدين أما المحدثات في الدنيا amma al'amuran fararru a duniya, new inventions ko ka kira su innovation, ka kira shi koma me, fararrun abubuwa ne sabo. Falaysat mashmulatan bin nahyi, hanin da ke cikin wannan hadisin bai shafe su ba, shine laysat mashmulatan, ba a kunshe su a cikin wannan hadisi, kunsa su a cikin wannan hadisin, wato wannan hanin ba da su yake ba. Wali hada, shi yasa as-sahabatu, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tawassau fi umuri dunya, suka budada abubuwan, suka yalwata cikin lamuran duniya, ala wafqi maslahati, gurgudan abinda maslaha take hukuntawa. Za a ce ai kaza, akwai alheri, sai ai saboda alheri, a bar kaza na duniya saboda babu alheri, sharri ne a cikin su. Irin abubuwan da sayyidina Umar ya fito da su, misali fara yin albashi a zamanin sayyidina Abubakar, aka fara Umar ya bada shawara, ya ga Umar sayyidina Abubakar kasuwancinsa ya tsaya, yana ta shan wahalalu, shugabancin jama'a kullum hankalinsa akan jagorancin jama'a, yace lalle a yanka maka albashi daga cikin baitul mali, a cikin abin da ake samuwa na ganima ta yaki, shikenan yadda bayan da ƙyar yadda albashi daga cikin aikin da yake jama'a aka bashi daga nan kuma sayyidina Umar yasa aka rika yin albashi ba iya ma'aikata ba har mutanen gari gaba daya da register sayyidina Umar ya bude ta muhajiruna da ta al-ansaru da ban ahli al-bayt da ban aka yi wawari duk abin da aka dauko na gari ma sai a kasa a dauka abu wannan idai saboda sai abinci a zauna haka rayuwar take lokacin da akwai yalwa to kun ga wannan menene ba fararin abubuwa bane yawa to waɗannan fararin abubuwa a menene a cikin addini wata ibada ce sabuwa yawa hatta maganar abin da ya shafi tarawih zamu zo kanta insha Allah dai amfani da lafazin ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a yana nufin a sa wani imami yayi amma ba ainihin asalin sallar domin asalin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ta da haka bata zama farariya ba yin tarawih ba bid'a ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin tarawih da ya ji tsoron da a farlanta ta shine ya daina sayyidina Umar ga hafizai ga kuma sabbin musulunta mutane suna ta shigowa yasa a samu limami guda ɗaya Ubayy ibn Ka'ab yace ka rike wa mutane limanci shine da abin ya burge shi sai ya kusa kama da ladan wannan bid'a sai malami suka ce yana nufin bid'a sabon abu a lugha a lugar larabci ba a istilahi ba ba a term din shari'a ba to amma masu san su zagi Umar yanzu su gashi nan Umar shine sarkin farkon dan bid'a yan shi ake malamai sun gama da wannan abin cincini amma sai mutum ya dauko shi yanzu yana kawo saboda yana so ya taba mutuncin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bar wannan zancen sannan yake cewa wa tanzimu umuri ad-dunya tsara al'amuran duniya taratan yadkhulu tahta qa'idati al-masalih al-mursal wani lokaci yakan shiga cikin al'amuran maslaha maslaha da shari'a ta sake ta ma'ana aka bar ta haka in jama'a sun ga alheri cikin ta ayi in ba daidai bane akwai sharri a batta shi maslaha mursal abinda aka ga akwai amfani ga jama'a ayi yanzu kamar irin abinda kullum muke faɗa na tambihi kan titi yadda aka sa dokokin titi mutum in ya shiga mota ya sa belt amfanin da aka gani na belt din yasa aka sa doka to wannan tsari ne na me ba na maganar ka samu lada akan sa bane ko amma maslaha ce ta rayuwa ta jama'a saboda mafsadar da take samun mutane idan ba a bi wannan tsarin ba ana yawan mutuwa saboda idan aka buga karfin da ya buga mutum din nan tunda wannan abin da ka bugu mota za ta je hoka waje ka fasa gilashi wata mota ta taka mutum in ko mutum ya sa belt alal aqalla da taimakon Allah wannan belt sai ta rike shi akan kujera sai ya zauna ba za a an gizo shi waje ba zai ji ciwo la Allah zai ji menene amma la in sha Allah ta'ala gurgurdan abin da suka auna percentage din probability mutum ya mutu kadan ne in ya sa belt wannan duk bincike ne ya tabbatar to maslaha sai ta sa a wajabta wa mutane su yi wannan ko a ce in ka ga abin nan traffic light ta yi ja ka tsaya in ta yi kore ka wuce duk wannan menene yana cikin maslaha al-mursala tanzimi ne tsara rayuwar mutane to a wannan bai kamata mu samu wani ya zo ya ce mana wannan ai bid'a ce ma ba zan bi dokar ba shugabanni sun ga ya kamata a yi saboda maslahar rayuwa in kuma suka sa to ta zama wajibi kai kuma kai da'a an bai ci abu yau don haka a wannan wurin ba a kal ba bid'a ake hangowa a ciki ba saboda ba ibada ba ce ita bid'a a cikin ibada ake samun ta insha Allah an fahimci abu ba irin fassarar Bahaushe ba an ce bid'a wasai ce kada kade kada kada ba bid'a bane sai idan kada kadan addini ne ana son a samu lada to sai su zama bid'a amma kada kade na music da rawa da sauran su wannan ba sunan sa bid'a ba sunan sa haram sunan sa saban Allah an bin shi abu yau Allah ya kiyaye to lokaci yazo sai shi wataratan yadkhulu tahta qa'idati al-asl fi al-ashya'i al-ibaha wani lokaci kuma wadannan irin al'amuran na tsara rayuwar mutane suka shiga karkashin al-asl fi al-ashya'i al-ibaha wannan gurin ku bashi ma tattauna darasi na gaba ka'ida sai tana buƙatar a yi bayanin ta al-asl fi al-ashya'i al-ibaha asali a kowane abu halal ne sai idan nassi yazo ya haramta ai mun sha magana akan ta ko to zamu maimaita insha Allah darasin mu mai zuwa darasi na 51 sai mu tsaya kan wancan inda yace ala wafqil maslaha zamu tashi da mu maimaita watan dimu umuri duniya taratan tadkhulu kaza da kaza da ko insha Allah har zamu maimaita ma ma'anar mai maslaha mursala menene kuma wannan al aslu fil ashya' al ibah Allah ya ƙara mana fahimta da ilimi Allah ya bamu hakurin tsayawa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da mu kan sunna din Allah ya shiryar da waɗanda suka karkace daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo da su kan hanya Allah ya taimaki shugabannin mu ya tsare su ya kiyaye su Allah ya ƙara musu imani Allah ya sare mana abin da ya kuntata a wannan ƙasa ta mu sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب سنة دعالك على درس كاو تفكيك جبايو ذامي تبا انت إيدا كيسا أيو أنا كم هل يجوز الاحتكار في الإسلام طيب هذه مسألة فقهية احتكاري شيني هودي كايا يا هل لك ويا مسلم شيني أقول من تبا أمسونا أبو أكوان كو ihtikari yazo nassi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al-muhtakiru khati'u khati'u mal mustafassara ma'ana cewa mai laifi ne mai laifi ana nufin ya aikata haram ihtikari shine tattare abinda mutane suke bukata a je a koye shi dan idan buƙatunsu ko buƙatuwarsu zuwa ga wannan abin ta tsananta sai a tsawwala musu farashi a ƙara ɓoyewa ya ƙara wahala ko a zo a saye na kasuwa sai a je a ɓoye sai jama'a sun shiga halin niƙa su sannan sai a zo ana sayar musu a yanayi wanda yake wato farashin akwai azaba sosai a ciki kun san dai me ake nufi da wannan ana yin wannan wannan yana da bambanci da sayan amfanin gona a kaka'arsa lokacin da kowa yana da shi ka saya ka aje don kar kai hasarar kudinka sai lokacin da rani ya zo ana bukata ka kawo kasuwa wannan ba hodin ba an bai wannan abu in ba wannan to sai ya shiga wahala idan aka ce kowa dole ya sayar a rani to yaushe za mu samu na abin nan lokacin kaka to yaushe za mu samu na rani yawwa babu dole a samu storage ana aje abubuwan da yake akwai su kar a rika daukar cewa wannan haram ne amma wanda ake nufi shine a lokacin da abin ake buƙatar yanzu misali kamar farkon damuna ai abinci ya fi wahala kafin gero ya fara tumu har ma a fara fito da shi har a fara cinsa na bana farko-farkon yin shuka za a ga ana cikin wahalar abinci to irin wannan yanayin sai mutum kuma ya je kasuwa gaba ɗaya ya je shuwarin ya je kacako ya je sara gaba ɗaya tattaro kayan abincin duk ya loda sai kai so ya boye a sake shiga bakar wahala sai kuma ya zo wani satin ko wani watan sai ya fito da shi inda yana 500 kwano ɗaya sai zo ya mai da shi 1,500 wannan shi ake nufi da ihtikarin shi aka haramta wannan kuma malamai suka ce bai tsaya akan kayan abinci ba duk abin da jama'a za su shiga cikin kunci in babu shi aka yi musu wannan to an yi odu har ma suka ce hatta kayan gwanjo idan mutum ya saye kayan gwanjo lokacin sanyi da ake sa suwaita suwaita nan da ake kawowa in ya je kasuwa duk ya tattare je koye saboda sai an dawo gunsa to duk yayi wannan laifi ne ko menene shi ba iya abinci bane yau amma a fahimci abin na sayarwa lokacin kaka'a a saya don a aje ba shine laifin ba wannan yana cewa kuma malam da Allah kai ja hankalinmu game da yin nafila fiye da biyu bayan kiran sallah na biyu lokacin alfijir ya fito tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ƙara ta wuce biyu wato raka'atul alfijir gaskiya abinda aka sani na nafila in dai an kira sallar asuba kira na ƙarshe wanda ke nuna alfajir sadiq ya shiga to ba wata nafila da ake yi sai guda ɗaya ita kuma wannan nafilar sunanta raka'atul alfajr raka'o'i guda biyu saboda fitowar alfijir ma'ana bayan fitowar alfijir banda wannan ba wata da ake sai idan ka yi raka'atul alfajr a gida domin haka aka fi so an fi so a yi a gida to kuma sai ka zo masallaci liman bai zo ba to kuma sai ka ba za ka zauna ba kuma sai kai me tahiyatul masjid to ita wannan nata na sababin zama a masallaci ne kar ka zauna sai kai tahiyatul masjid sai ka zauna amma haka kawai la'alla a masallacin kake ma aka kira sallah sai kai raka'atayn fajr sai kuma kace tunda liman bai zo barin ƙara a ba a yi wani biyun nan kawai za ka sai ka zauna sai a yi ta jiran liman har ya zo Allah ya sa mu dace.